أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وإن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيا كبرك مدسادوا أولا مسلاتي بيتارة البركة مسجد عثمان بن عفان ننتي قباء ذكرات منا عمدة الأحكام واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا داري دبقى أتشين كرات من اللتاهر إذا ما من تابا من سيا رشم بابي وندي كي منا بيادي أكم لدبا نا سيتها كوكما عموما مدوكا بياني أكم ستها abinda ya halatta mu amfani da shi bangaren tuha yau da in ko Allah zamu tashi sabon littafi wanda yake mana bayani akan ko wanda zai mana bayani akan yin jihadi muna takwas daga watan Rabi'u Sani hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan goma a kalandar Bature 2023 idan aka ce al-jihad bangaren lugha kalma ce wadda aka zakulo ta daga kalman jahadtu jihada a duk lokacin da wahala ta kai wahala to za a ce wani yayi jihadi ya bada yayi hubbasa akan samun wani abu wanda abin nan sai da aka sha wahala sannan aka same shi idan malaman shari'a suna bayani akan yin jihadi shine suke cewa bazlu al-juhd fi qitali al-kuffari wal-bughat wa qatta'u al-tariq shine a bada wata himma a bada wani jinkokari dan a yaki kafirai ko kuma wanda suke masu banna a saman doron kasa ko kuma masu tara hanya wannan shine idan ba bangaren shari'a aka ce wani ya mutu jihadi ko yayi jihadi to ya yaki kafirai ko kuma waɗanda suke azzalumai waɗanda suke tare hanya da wasu makamantansu kuma idan muka lauka zamu gani jihadi mashru'iyyar shi tana nan a cikin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka dauki hukuncin shi abu ne wanda yake fardu kifaya idan malamai sun ce kaza fardu kifaya ne idan wani da wani sun tashi sun yi yaki to sun sarayar da yakin akan sauran musulmai wanda basu yi wasu kai yakin ba shi dai wajibi ne dai akan kowa idan kowa bai tashi yin shi ba idan ku an samu wa'ansu daga cikin jama'a sun huta sun yi wannan yakin to tabbas ya zakka akan sauran jama'a kuma yana kasancewa farqu ainin ne akan kowa da kowa a lokuta guda uku na farko idan misalin muna cikin garin nan sai ga abokan adawa kawure sun taho to wannan hayakin ya zama wajibi akan kowa da kowa ko kuma misali mun muta muna bayan gari ga munin tawagan muna kuma ga abokan adawa a gaban mu to wannan haramun ne a cikin mu wani ya juya baya wannan ya zama wajibi akan kowanne daga cikin mu gashi nan muna kallon abokan adawa wajibi ne mu yake su na biyu idan ya kasance abokan adawa sun sabko misali garin da kake zaune suka kewaye garin to wannan shi ma babu matsirata wajibi ne ka huto ayyaki tare da kai baka ce ba a tunda wane da makwabcin mu ya huta shikenan ni ya sabka a kaina a wannan halin wajibin ka ne kai ma sai ka huto an gwabza da kai
a hali na uku shi shine idan aka ce kowa ya huta dan daukar kalmar la ilaha illallah limami yace kowa bai yahi kowa da kowa duk wani namiji ba shi karhi sai ya huta to a wannan halin shi ma babu hira kace a tunda suwa da ya sun huta a kai ya huta saboda wada ta ubangiji yana bayyana mana a cikin suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya wama al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata ya ku wanda kuka imani me ya same ku idan an ce muku ku huto dan dawo kalmar la ilaha illallah za ku raunana ku zamna a saman kasa ku ce a'a kowa bari ku zamna saboda matan ku saboda diyan ku saboda dukiyoyin ku a'a wannan babu shin haka idan an ce ka huto to wajibi ne baka ce ba wani da wani sun huta kai baka huta ba amma dai umuman hukuncin shi idan muka dauki jihadi fardu kifaya ne idan ma an sun huta to sun sarayar da shi akan wasu amma dai madama matakar ba a shiga cikin wannan halin guda uku ba idan an shiga cikin wannan halin guda uku to babu hira a ce a'a wani ya huta tunda ya huta to ni ya sabke mini a'a kai ma wajibinka ne ka huta kamar yanda malamai suke bayani akan jihadi idan an ce jihadi to ana nihin mutum yayi jihadi akan karan kanshi yayi jihadi akan sheidanin da yake tare da shi yayi jihadi akan fasikancin da yake kallo ko fasikan da yake tare da su jihadin rai kai jihadi akan ka shi shine na farko ka tafi ka nemi ilimi wajibinka ne ka nemi ilimin addinin ka abinda zai gyara maka sallar ka azumin ka zakkar ka hajjin ka al-ma'lum min ad-dini bit-tarura sannan kai aiki da abinda ka karantu da shi bangaren addininka sannan kai kokarin ka karantar da wani abin da ka karanta daga addininka wannan shine harkon jihadi wanda wajibin mu ne mu tsaya mu yi wa kawunan ka yaki kai wa kanka jihadi shine ka tafi ka nemi ilimi na addini duk abin da yake wajibinka ne ka san shi a cikin addininka wajibinka ka tafi ka nema ka san shi sannan ka tsaya ka yi aikin da aka umurce ka kai da wannan abin da ka karanta sannan kuma ka karantar da abin da ka karanta da shi sannan na biyu jihadi game da sheidani shi shine kai kokari ka kiyaye kanka da dukkan wata shubha wanda zaka fada akan ta ko kuma duk wani abu wanda sheidani yake rauraya maka yake kawata maka a cikin zuciyarka wajibi ne kai yaki kai gogormaya iya gogormaya da wannan sheidanin naka su kuma wannan shayatin in ubangiji ya riga ya bayyana mana shayatin al-jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qalbi ghurura da kwai sheidannai na mutane da kwai shedannai na aljannai hatta malumai sun tahima akan malman tafsiri suna bayani suke cewa hadarin shedani na mutane yahi akan hadarin shedani na aljanna saboda shi kana kallon shi kana tare da shi zai zo ya zayyana maka zance ya rube ka ya kawata maka zancen da ba haka ba to wajibi ne kai yaki da shi wannan shedanin sawa'un shedani na mutum ko kuma shedani na aljanna sannan na ƙarshe yanda kamar muka yi yaki game da yaki akan kafurai shi kuma wajibi ne ya kasance ka yi shi da hannayenka ka yi shi da halshenka ka yi shi da dukiyarka ka yi shi da dukkan jikinka shi kuma yaki na fasikai shi kuma yana wa kanuwa ne da hannaye da halshi sannan da zuciya saboda shi ba a baka daman baka sanya jikinka ba ka zo ka yi kisa akan fasiki ba baka da hurumin da zaka taba jini wanda yake na fasiki amma dai ka wuri wajibi ne ka yake shi da hannayenka ka yake shi da halshenka ka yake shi da dukiyarka ka yake shi da gangar jikinka idan muka dauka masalan jihadi a wannan lokacin zaka gani ana shawwaha sumu'atta daga an ce jihadi to kai wa a matsayin dan ta'adda ake kallon ka wannan kuma abinda turawa suka nema su shawwaha sumu'ai shi jihadi a bata sunan jihadi daga an ce jihadi kurum wani terrorist ne ake kallon shi kuma idan ka dauka in dai ka yarda da abin da suke faɗa to wannan kalmar manzo Allah zaka dora wa ita shi kuma hasha lillahi a ce ko kuma abin ne wanda wa iyazu billah mushabbaha manzon mu sallallahu alaihi wasallama da wannan kalmar idan ka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jihadi yayi umarni a huto ayi jihadi kuma ubangijin shi ya umarce shi kale ka kaga sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikara nawa ne ya shahi yana kiran mutane a zo a yi imani da ubangiji 13 sannan aka dawo aka ƙara shekara ɗaya a sama, sannan aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi wanda yake tare da su, wanda suka yaƙe shi, sannan aka yi umarni a zo a yaƙi duk wani wanda ya furta kalma ta kafirci, wanda muna ganin da kwai ko muna iya yaƙe shi ko muna iya kaiwa zuwa gare shi mu yaƙe shi. Idan kana so ka koma cikin Alƙur'ani kaga abin da Ubangiji yake bayyana maka, asalin wannan addinin ba tilasta kowa ya zo cikin shi ba. Ubangiji me yake bayyana mana a cikin suratul Baqara, la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al-ghayb, babu tilasti a cikin wannan addinin, saboda wannan addinin namu addini ne wanda yake cikakke, ayoyin shi a bayyane suke, ba ka bukata a tilasta mutum a ce me tilasta ne ya zo ya shiga wannan addini. Idan ka ga dama ka shigo, idan baka ga dama ba in dai muka zo mu yaƙe ka kace za ka bada jizya, shan maka lahiya zan yi ka babu jizya mu ko ba, saboda wannan addinin rahama ce, manzo Allah bai taba zawwa ba yayi tilasta wani ba. Miye Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Yunus, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, da Ubangijin ka da yasu da ya sanya wa'annan wanda kuke nema ku yaƙe su, wa'anda suka ki su shigo cikin wannan addini, da Ubangiji ya sanya su dukkan ku daya, dukkan su sun kasance masu imani. Shin manzo Allah kai zaka tilasta mutane wai tilas ne sun yi imani, ci sun kasance masu imani, masu imani kwatankwacin ka kwatankwacin wanda kake tare da su. Addinin wannan ba a tilasta mutum ba a ce sai ka shigo ba, daga an zo an karanta maka ayoyin Alƙur'ani aka bayyana maka abinda hankalinka yake dauka, zaka tabbatar wa kanka babu wani addini na aminci kamar wannan musulunci, ko babu wata nutsuwa wadda bawa za ya samu madama biya ne san ci wannan addini. Haka Ubangiji yake bayyana mana mu'amalantar tsakanin mu wanda muke tare da su, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Ubangiji yake cewa ba mu hane ku ba ga wa'inda bis yaqe ku ba a cikin wannan addinin ba, na da kafurai sababin wannan addinin bis yaqe ku ba, da ku zo ku karrama su, ku yi mu'amala mai kyau, kuma ku yi musu adalci wurin kyautata musu. Lalle Allah yana tare ko yana son masu yin masu adalci. Ga wannan shi yake nuna mana addinin mu addini ne na zaman lahiya, addinin mu ba addini bane ba wanda yake son a yi jihadi ba. Addinin mu yana umurtar mu mu yi jihadi lokacin da aka zo aka ce maka ka tsaya ka yi imani da Allah, ka ce ba ka yi imani da Allah ba, a ce maka to abinda ake so a wurinka ka bada jizya, idan ka ce ba ka bada ba to a lokacin nan ne hijininka ya halatta a gare mu za mu yaƙe ka. Shi sanya duk wanda za ya zo ya ringa ce maka a'a ai addinin ku addini ne wanda yake na ta'addanci, wanda yake yakan mutane, to wannan mutumin bai san ba ainihin addinin ba, ko kuma a'a ya san ainihin addinin yana so ne ya shawwa a suma addini ya lalata sanin da aka yi wa addini, ko kuma a'a yana da wata manuwa wadda yake so ya cima ƙarshen wannan addini, ya cima wurin bata wannan addini. Ubangiji me yake bayyana mana a cikin suratul Baqara, Ubangiji yana bayyana mana qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tafu, ku yaki waɗanda suke yaƙe ku, ku yaƙe su dan ɗaukar kalmar la ilaha illallah waɗanda suke yaƙe ku. Amma dai Ubangiji me yace wala ta'tafu, kada ku wuce gona da iri, kada ku kashe wanda bai yaƙe ku ba, wanda kuka zo ku yaƙe shi yace a'a nayi imani da Allah, to tilasta wanda kai da shi dukkan ku daya. Kurun bambancin ku shi matsayin musulmi yake kai matsayin mummuni kake, amma dai abin da yake kanka shi ne akan shi, to wani addini ya kai, wani adalci ya kai haka, lokacin da ka zo ka yaƙi mutum duk ƙasa'an daga ya ce a nayi imani da Allah shi kenan ba, ko kuma a'a ba nayi imani da Allah ba zan ba da jizyar da kuka ce za a ba da shi kenan, wajibin mu shuya bayan mu shafa mai lafiya. Haka idan muka leƙa cikin sunna, mulika ya kikkan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, akwai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi, hadisin Buraida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya kasance idza amara amiran ala sariyatin aw jayshi, ya kasance idan ya umurci wani ya sanya shi ya kasance amir, jagora ne akan wata sariya, idan an ce sariya shine dawakan da ba su ce 400 ba a tura su su tai su kai su mabe da dare, saboda malamai sun yi bayani, malaman lugha suka ce idan aka ce sariya saboda ainihin sumaman da suke kaiwa da dare lokacin da wa'an suke barci shi sai aka sanya mata sariya. Amma dai umuman idan an ce sariya shine mahaya dokin da basu kai ba 400 ba, wanda za a tura su ta yi wani wata gara wani su kai wani hulmaki a wani lokaci wanda sawabin daddar ko wani lokaci wanda yake kuma baya ga su kai su mame daddan su yi wani abu a cikin wannan kauye ko wannan gari. Yake cewa manzo Allah idan ya jagoranci wani akan wata sariya ko kuma wata runduna, yake cewa ausahu fi khasati nafsihi bi taqwallahi azza wa jalla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mai wasiti da ya ji tsoron Allah, kuma ya ji tsoron Allah ga waɗanda suke tare da shi daga musulmai ya musulunci. Haka yake bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hadisin da Imam Bukhari da Muslim ya Imam Muslim ya hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana fada ugzu bismillahi fi sabilillah, ku yi yaki da sunan Allah dan daukar kalmar la ilaha illallah. Yake cewa qatilu man kafara billah, ku yaki wanda ya kafirce wa Allah. Ai ba a ce ba wanda kake da wata matsala da shi ba. Manzo Allah cewa ku yaki wanda ya kafirce wa Allah, yake ce ubzu wala tahu, ku yi yaki kada ku yi kwange. Idan an samu ganima kada ku yi kwange, kada ku yi hadinci a cikin dukiya wanda aka samu, saboda me? Saboda dukiya jama'a ce, dukiya ce sulusun khumsunta na Allah ne da manzon shi, sauran kuma naku ne tsankanin ko doko ta yake. Idan wani zai dauki wani abu daga ciki yayi hadinci, dukiya ce ta jama'a, ya hadinci Allah, ya hadinci manzon shi, ya hadinci wanda suka wuta yake da shi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takdu, kada ku warware alkawari. Idan kun zo da wannan mutanen za ku yake su kuka ba su ultimatum, to mun ba ku kwana uku ku yi shawara akan wannan zabi guda uku da muka ba ku, to kada ku warware alkawari, matakar lokaci bai kai ba, ku tsaya ku cika alkawari. Yake cewa kuma wala tumassil, kada ku yanke wa mutane gabansu, ka yanke kunne ko ka yanke hanci wurin kashe mutane. Sannan yake cewa wala taqtulu walida, kada ku kashe yawo. Wani addini yake da adalci kamar wannan adalci? Ku yaki wanda ya kahurce wa Allah, kada ku hainci kawunan, kada ku warware alkawari, kada ku yi musu kisa wanda yake mummunan kisa, a yanke ma kaza, a yanke ma kaza har ka mutu. Sannan kuma kada ku kashe yawo. Wata ruwaya wadda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da ita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naha sallallahu alaihi wasallam an qatl an-nisaa wa as-sibya, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata gare shi yayi hani a kashe yara, a kashe mata idan an huta fanyen yaki. Haka yake bayyana mana hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhruju bismillah, ku huta da sunan Allah, tuqatiluna fi sabilillah man kafara billahi, ku yayi ku yi yaki dan dawo kalmar la ilaha illallah wanda ya kawurce wa Allah, wanda ya kawurce wa Allah bayan an zo an kiraye shi, kira ya isar ne lalle ya yi imani da Allah, ya gaskatar da manzon Allah, kuma ya bada zakka, ya tsere sallah, ya bada zakka, ya yi azumin watan Ramadan, ya hajjaci dakin Allah, ya ziyarci dakin Allah idan Allah ba shi ikon zuwa. Sai ya ce a'a ni na kawurce. Yace to wannan ku yake shi, yace kada ku warware alkawari tsakaninku da ku da abokan adawa. Wala tabtu wala tagullu, kada ku yi kwange akan dukiya ta ganima. Wala tumassilu wala taqtulu rijal wala ashabu sawami, kada ku ji wa mutane rauninnuka wurin kashe su, ku rinka kashe su da yanke musu ba'ansu gabbai daga cikinsu. Yake cewa kuma kada ku kashe yara, kada ku kashe malamai wanda suke cikin toci. Malamai suna bayani suka ce dalilin me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada a kashe malamai fastoci wanda suke cikin toci, yake cewa saboda su musu to suka yake ku ba, ke wanda ya huto ya yake ku shi za ku yaka, mata musu to suka yake ku ba, yara musu to suka yake ku ba. Idan da koi wata ruwaya wanda suke cewa wanda malamai sun tayi ba ruwaya bace, malamai sun tayi idan matan da yaran su ma suka huto suka yake ku, to kuma ku yake su. Wata ruwaya yake cewa wala taqtulu shaykhan faniya, tsoho wanda bai bai iya daukar takobi, kada ku kashe shi, ku sha hannu lafiya saboda baya iya yakon ku. Wani adalci yake wannan adalci? Haka lokacin da Abubakar ya aika Yazid bin Muawiya, ya aika shi zuwa ga wa'ansu rub'u min arba'i sha, wa'ansu mandika ko wa'ansu bangare daga cikin bangarorin garin Sham. Abubakar yadda Allah shi tabbata a gare shi yake ce mai inni ushi ka bi amshi kila bi ashi da kila ne yake ce ina maka wasiti da abubuwa guda goma yake ce la taqtulu imra'atan kadda akashi mace yake ce wala sabiya kadda akashi yaro yake ce wala kabiran haraman kadda akashi tsoho wanda yake yatsuwa babba wanda ya tsuwa kadda akashi shi yake cewa wala taqtu shajaratul musmira kadda yanke wata itaciya wata bishiya wanda take bi iya yanda ana iya amfani da ita mutanen garin za su iya amfani da ita yake cewa kuma kadda ka kashe gini wanda aka gina shi wala tahrub amira kadda ka kashe wani gini wanda aka yi shi yace wala ta'tiran nashatan kadda ka yanka wata yan tumkiya wala ba'ira illa lima'kalatin ko kuma wata taguwa sai dai idan bukata ci ta kama a yanka a ci yake cewa wala taghriqanna nakhlan wala tahriqu kadda ka kona dan dabino ko kuma ayi ruwayen shi a tilabe ruwa ko kuma a saki ruwa yanda zai lalace umuman abin da yake so ya bayyana ne kadda alala ta yanda dabino annahal shi ne bishiya ta dabino yake cewa wala taglu kadda kai bange a cikin dukiya ta ganima yake cewa wala tashgul kuma kadda kai rauni ka samu rashin kuzari wurin yakar abokin Allah kaga wannan shi ne adalci na musulunci wanda idan muka leka san mu gani shi ne abin da ake yi wa musulmai lokacin da za a yake su shi ne abin da ake yi wa duniya a lokacin da ake yaƙa ɗan uwa a Falastin sauwa za a yi bambardan gida da abin da yake cikin shi da dukiyar da biyan da komai duka su rushe su kashe wasu a halin yanzu wurin sama da 4,000 wanda suka yi mutuwar shahada banda wanda gini ya rubuta musu ba san bane hali suke ciki ba wannan shi ne adalci kuma shi ne za a ɗauka ka leka ka gani yadda musulunci yadda ya tsara yanayin da za a yi yaki wannan shi ne tsarin da su suke bi kuma a hakan za su ringa cewa wai musulmai su ne 'yan ta'adda imajin nawa aka yaɗa na gashi na musulmai su wanda ake ce musu 'yan ta'adda sojawan Hamas suna tare da ɗiyansu suna wasa suna dariya tare da su a cikin ƙasashensu su kuma sun kama ɗiyan musulmai suna mawutsayinsa suna shaƙe su kai ba ma wai a inda ake yakin ba a ƙasar ma da ba a yaƙi a Amurka wani mai Yahudi ya kama ɗiyan maƙwabtan shi ya kashe yake neman matan gidan ya kashe ta ta yi ƙoƙari ta ƙwaci kanta wannan shi ne adalci da mu da su suwaye 'yan ta'adda fa asan amma gaskiya Allah kiyaye ku kullun addinin mu wadi mana yake fa mustaqamu lakum fastaqimu lahum matakar an zo an daidaita an sasanta tsankanin musamman tare da su ba wani wannan shekara nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da su a tabbi ya yake su sai da suka warware alƙawari lokacin da suka dawo daga yaki mala'ika jibril yazo manzo Allah ya shigo gidan shi yazo yace in kun aje mu ba mu aje ba da haka a huto a umurci dukkan wani wanda yake tare da kai maza Khaibar maza Allah ya huto yace musu la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Qurayza kada wani yayi sallah a cikin ku sai a ga sai a bani Qurayza wa'ansu daga cikin sahabbai suka fahimci manzo Allah yana so mu yi gaugawa mu falma mutanen Khaibar mutanen bani Qurayza wa'ansu kuma suka fahimta a'a manzo Allah yace kada mu yi sallar la'asar mu yi kokari mu kai sallar la'asar a can bani Qurayza wa'an suka tsaya suka yi sallar su wa'an su kuma suka jinkirin sallar a yayin goshin bagarwa sannan suka yi sallar la'asar sai da suka yi sallar Qurayza aka fatattake su aka hutar da su da kai shi sanya malamai suke cewa sun maradanna lakum al-karbata a kamun ita ayar da take bayan ta fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fa jasu khilal ad-diyar malamai suka fassara suka ce wannan idza jaa wa'du lahumma alqawli ya harko da ubangiji yayi wa yahudawa zai fatattake su a duniya yake cewa shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su yake cewa ai ubangiji yayi alqawli zai aiko ibadan lana bayan Allah na wanda babu wani hanni daga gare su a rayuwa illa kullu ubangiji illa samu gina aljanna suka zo suka hudda su bayan sun yi sansani sun yi komai a wurin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su ya hudda su tun shi sun san sun sake samu wata daula wanda suka samu gindin zama suka zauna ba samu ba sai yanzu yake cewa to idan lokaci ya zo yace sun maradadna lakum lakarrata alayhi wa abdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala fa idza ja'a wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwal marra wa liyutabbiru ma lam tatbira idan aka sake samu ibadan lana bayan Allah nagari wanda hakkun su kurmiya ya za'ai samu yarda ta ubangiji ya za'ai samu shahada to za su zo su sake fitattaka su bayan Allah ya riga ya karfafa su da dukiya da iya sun samu sun samu gindin zama a wuri daya a lokacin da Allah zai aiko wa'ansu bayan Allah na gari muna kyautar su waɗanda suka zo in su ne bayan Allah na gari wanda za su fitattake su za su watsa su a saman doron ƙasa yake cewa asa rabbukum an yarhamu ubangijinku ya kusa ya ji tsiyayya ya ji kanku suwa waɗannan ibadan nan haka ubangiji ƙarshen surar yake mana bayani lalle ƙarshen su ya zo ala'ai idan muka leka don mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk shekarun da yayi bai yaki kowa ba sai lokacin da aka nema a tuzartar da wannan addinin na musulunci a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fitowa ya fara yin yaki da haka abinda muke so mu bayyana shi shine abinda ake nema a gogawa wannan addinin namu na musulunci akan jihadi ai mas'ala ce ta irhab ta ta'addanci wannan ba haka bane Allah ya yi bale ya kawo mana hadisi na farko a kalkashin littafin yake cewa alhadisu sabi wa 90 ba'da 300 hadisi na 397 an Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ayyamihi allati laqiya fiha al'adu intazara hatta idha malat ash-shams قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم wani hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Jihad was-Sayy babun la tamannu liqa' al-aduw la tatamannu liqa' al-aduw babu wanda yake mana bayani akan kada musulmi ya guranci haduwa da abu da abokin adawa gurinka shi zai sanya maka rudi shi kuma idan ka samu rudi to ba lalle ka samu nasara ba kamar abin da yawa kana da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka huto yakin Hunayn ubangiji yake bayyana mana cikin suratul tauba wa yawma Hunayn iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni 'ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin lokacin da aka gubza yakin Hunayn kamar azu a tsaya musulmai mummunai suna ganin wannan hakarin muna da yawa da idan mun muto sai an lumka musu uku yanzu ga munan muwa mun mutu runduna wurin dubu kaza mun mutu yau zai sanya wana wannan kafirin yauwa wannan karin fasare ne suna gurata haduwa da abokin adawa suke tinkaho da yawan su amma dai ubangiji ya kasance musu ya musu darasi wanda har abada ba amince shi ba yake cewa falamtun ya ankum shay'a wannan yawan naku bai muku anwanu komai ba وضاقت عليكم الارض بما رحبت قسات muku kumci kuka rasa inda za ku sa kawunanku sun wallaitu buduri sai gashi nan bayan an muku umurni an ce muku ka'a idan an zo an hada da abokin ada haramun ne mutun ya juye baya sai gashi nan kun juye baya kun ci ta kai wannan kuma me ya kawo haka shine ruduwa da yawan su ruduwa da ganin suna iyawa shi kuma ubangiji ya riga ya sanninta mana kan min fi'atin qalilatin fa halabat fi'atan kaseeratan bi iznillah so da yawa ai karamar dinduna take ja take rinjaye akan dinduna wanda take mai yawa ubangiji me yake bayyana mana a cikin suratul anfal lokacin da kullun aka huto yakin uhudu da yakin badar su kahurai gani suke yi a musulman nan masu yawa wa yuqallilku fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula za su ringa ganinku za su ringa gani za ku ringa ganin su kuma su ɗan kadan ba wani abin kirki ba saboda al'amarin da ubangiji ya riga ya hukunta za ku samu nasara akan su ya tabbata idan ku zo ku gansu masu yawa ai rode ma za ku shedani yana iya shiga ya huta ya ringa kitsa muku kai sun yi ku yawa ba ya zai ku samu nasara sai ubangiji sai ya kankanta su kuma aka yawaita ku ai garuwan su saboda ku samu nasara da aka yi muku alƙawari za ku samu to shi ne nan malamin kawo bible karkashin wada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada musulmi ya gurati haduwa da abokin adawa Allah ya kawo hadisin a cikin juz'i na 63 hadisi mai lamba ta 3625 haka shi ma Imam Muslim ya kawo shi a cikin kitabu a cikin ingantaccen littafin shi kitabu jihad wa sir babu karahati tamanni liqa'il adu babu wanda yake mana bayani akan karahancin haduwa ko guratan haduwa da abokin adawa juz'i na 5 shahina 143 hadisi mai lamba ta 1742 حديثي لو انت اكثر ساموش لك عبد الله بن ابي اوفى شيني علقمة بن خالد بن الحارث بن ابي اسيد الاسلمي الكوفي انا تنانم بايامي بياني اكام واليني عبد الله بن ابي اوفى تقي سيدي شيني كرشن صحاب ديمت اقرم كوفا كرشن صحاب ديمت اقرم كوفا يا متعشكرة تا 86 بهجرة تمنزع الله صلى الله عليه وسلم اواتو هكا 82 بهجرة تمنزع الله صلى الله عليه وسلم ديدا دكوي وان سرقة كما المنتاني سكتي اي اشكرة تا 80 عبد الله بن ابي اوفا اللا يا مشرش على اي ونن صحاباني نا صحابان نا مالمنتاني ايكي تيوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fi ayyamihi allati laqiya fiha al'adu a cikin kwanukan da ya hadu da abukan adawa yake hada mana wannan zancen yake cewa intazir afwan yake cewa intazir manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya jinkirta hatta idza malat ash-shamsa hasida rana ta karkata saboda yana ɗaya daga cikin sababba na a ci nasara a wurin yaƙi shine lokacin da gangan jiki take da nishadi lokacin da rana ta karkata iska ta karkata iskar da take kawowa ta juyi akala tana zawwa daga inda take badawa a lokacin nan jiki yake fara samun nishadi a lokacin nan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qama fihi sai ya tashi a cikin su sai yake cewa ya ayyuban nas ya ku mutane suwaye mutanen su ne sahabban shi wanda suka huto su fafata a kori a yaki kawurci a daukar kalmar la ilaha illallah yake cewa la ta tamannu liqa al adu kadda ku gurati haduwa da abokan adawa wannan baya daga cikin abu ne wanda yake makaruci baya daga cikin shima ta musulmi ya ringa ruduwa ko ya ringa nuna isa ko ya ringa bayyanawa ko ya ringa gurata haduwa da abokan adawa yake cewa wasallallahu alafiya duk inda kuke ku roki Allah Allah ba ku lafiya zaman lafiya ya yi zaman dan sarki haka Bahaushe ya faɗa wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu duk lokacin da za a ce za a zo a yake ka to kada ka rudu da irin gaddadarka da gare ka kada ka rudu da irin makamman da gare ka kada ka rudu da iya mahaya dukin da gare ka a ku nemi Allah ya amintar da ku wannan shine abinda yake cikin al'amari na addinin musulunci yake cewa idan ba makawa fa idza laqitum idan kuka hadu da wannan abukan abu a adawar taku ba makawa kurum an yi haduwar ta zama to la mahala yake cewa fasbir to bi hakuri yake cewa wa'lamu annal janna sani lalle wannan aljanna da aka yi wa alƙawari ga masu imani yake cewa tahta zilal suyufi tana nan kalkashin inuwa ta takofi yake ce sun maqalan nabi sallallahu alaihi wa sallama sanan annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa allahumma munzil alkitab manzo Allah yana tawassali yake cewa ya ubangiji masabkin wannan littafi shine alqur'ani wa mushri as-sahaba wanda yake tahiyar da gizagizai wa hazim al-ahzab ya ubangiji wanda ka tafatattaki ka ba mu nasara akan abukan adawa akan tawada lokacin da aka yi gazwato al-ahzab gazwato al-handak yake cewa ihsubu inda ubangiji ka ba mu nasara a can anan ba ubangiji ka ba mu nasara akan su ka fatattake su ka karya su wansuruna alaihim kuma ubangiji ka ba mu nasara akan su kine idan muka leka hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bamuruwa na inda ruwa kulguje dai abinda zan mu iya fa'idantuwa da shi karkashin hadisin shine fadar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko samun lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauka ko lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaba na haduwa da abuka adawa kuma shi ma yana da yana contribute wurin samun nasara duk da akwai hadisi wanda Imam Abu Dawud ya hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa ko sahabbai suke bayyana mana ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yaki a harkokin yin ai kana idza lam yuqatibu awwal an-nahar ya kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yaki ba a harkokin yin ba yake cewa intazara hatta tahubbu ar-riya wa tahduru as-salat yana tsayawa har sai idan inuwa ko iska ta canza akala bayan rana ta yi zawali lokacin sallah ya shiga a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fitowa yaki wannan yana ɗaya daga cikin sabubba na samun nasara shi kuma wannan dalilin da ya sanya shine lokacin da jiki yake samun nishadi a harkon sahiya zaka samu jiki ya samu nishadi iya samun nishadi to daga an ce an kai wata sha daya a lokacin nan ma jiki ya fara samun rauni har zuwa lokacin da garjin rana zai ko rana zata karkata a lokacin nan kuma a fara shirye-shiryen kenan bayan an yi kailula jiki ya dan samu dan nishadi bayan lokacin nan zuwa karhe 1 2 abin da yayi sama a lokacin nan kuma jiki yake fara daukan samun wata sabuwar power to a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zabar lokacin da zai fafata da abuka adawa shine nan karkashin wannan hadisin zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta kamar yadda Abdullah ibn Abi Aufa yake bayyana mana manzo Allah ya jinkirta har zuwa lokacin da rana ta yi zawali a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye yayi musu khutba kuma wannan khutba tana ɗaya daga cikin abubuwa wanda aka umurci dukkan wani jagora lokacin da ya hutar da runduna ta wuce yaki yayi kokari ya yi musu khutba wanda lalle gashi nan ga dalilin da yasa muka huto kuma ga bid'in mu ga gurin da muke so mu ci ma shi kuma guri ga musulmi duk lokacin da ya wuce yaki ihdal husnayn ɗayan biyu ne dukkan su masu kyau ne a gare mu imma mu samu nasara mu dawo gida da ganima da lada ko kuma ya kasance mun yi mutuwar shahada wanda a gobe kiyama za a sanya muna mutuwa za a sanya rayukan mu a cikin tsuntsu a gidan aljanna wanda za ya ringa tashi yana abin da ya ga dama yana cin yana hawa dukkan itaciyar da ya ga dama a cikin gidan aljanna kamar yadda can baya muka yi bayani akan aboki na Abdullahi bin Amru wannan Abdullahi bin Amru Abdullahi bin Amru bin Fuhail babana Jabir da Abdullahi yake bayyana mana yake cewa babanka Allah yayi magana da shi baki da baki yace bayan yayi mutuwar shahada yake cewa ka tambaye ni ka guranci duk abin da kake so yace zan baka yake cewa ubangiji zai yi ba wani abin da muke gurata illa a sake raya ni ban sake irin wannan mutuwar da nayi kaga mutuwar shahada mutuwa ce ta azu a gani mutuwa ce ta kasaita wanda ba kowa ubangiji yake da yake bashi lamunin hakan ba sai wanda ubangiji ya zaba kina wannan yana ɗaya daga cikin samun nasara lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka karanta hadisin Abu Dawud duk da hadisin shi ma hadisin afwan Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sahihi wa da'if sunan Abi Dawud hadisin mai lamba ta 2657 idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu karhancin guratar haduwa da abukan adawa saboda guranta haka baka san ba yaya al'amarin yaya zai wakana kai cika baki kuma sai aka samu nasara a kanka to yaya zaka kalli abokin adawarka ki sanya ba so mutun ya gurata ko makruhi ne a cikin tahiyya ta addinin musulunci mutun ya gurati haduwa da abokan adawa ki sanya lokacin da aka ce za a kawo kasan nan hari an kullun abinda malamai suke bayyanawa abu ne mai yiwuwa amma dai game da kai a matsayinka na musulmi kada ka gurace haduwa da abokan adawa ku nema Allah ya amintar da ku Allah ya ba ku lahiya lahiya ta duniya da lahira baya dacewa game da musulmi ya ringa gurata duk irin tanadi da yayi duk irin karhin da gare shi duk irin makamman da gare shi to haramun ne makruhi ne a gare shi ya ringa gurata a to ai tunda sun ce za su zo su zo in ai mun san yanda za mu yi da su baya dacewa game da musulmi ya ringa wannan gurata yaki da abokin adawa saboda dukkan shi yaki fitina haka idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu duk lokacin da zamu gubza da abokin adawa ko lokacin da abokin adawa ya huskanto mu to muyi kokarin a samu ruwan sanyi a samu lahiya ko a samu lamani a samu wani teran dantar tsankanin ka kai da abokin adawa shi kuma samun teran dantar tsankanin mu da mu da abokin adawa shine abubuwa guda uku da zamu buje gobe na farko shine ya musulunta ya amuntu idan ya musulunta تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا فان توليتم فقولوا اشهدوا باننا مسلمون شنو كزو كان كلمه ضيا ود ذات ديدي تا تسكنكادن duk irin shekarun da kai kana tafargazarka kana huto na huto da Allah idan muka zo muka ce muka bujiro maka da wannan musulunci kace kai imani da Allah to dukkan mu zama daya na biyu shi shine a'a idan baka musulunta bawa kana da lamarin ka bada jizya shine wani tax da za a dora maka da kai da waɗanda kuke tare da su dukkan mutanen garin ku wanda za su ringa badawa akan wannan daula ta musulunci shi kuma waye zai bada shi shine namiji mai jin karhin jikin shi wanda zai iya zuwa ya nema lokacin Umar ya gitta ya tarar da wani tsoho ya huta neman halaka din shi yace mai kai me ya sanya ka kake huta a wannan shekarun naka nema halaka din ka yake cewa ba kai bane ba kafarlanta mana ba jizya ba yace to daga yau irin su wani ba su alsahin jizya ka tai gida kai zaman ka ka samu abin da zaka ci ka rayu idan mai jin karhin jikin shi wanda yake iya nema shi aka dora wa yaunin ya bada wani info wani takas wanda wajibi ne yanda aka yi yarjejeniya a wata uku a shekara wajibi ne sai an ba wa daula ta musulunci a sanya shi baitul mali na musulmai a yi wa musulmai aiki da wannan dukiya na uku kuma shi shine idan suka ce ba sai ba na farko ba sai na biyu ba to wajibi ne mu yake su jinin su halaka ne a gare haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu fadalar ko kuma hakuri lokacin da muka tunkara abokin adawa wannan kuma yana ɗaya daga cikin sababi wanda zai bai wa musulmai nasara lokacin da suka tunkara abokin adawa shine ubangiji yake bayyana ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rafidu wattaqullaha la'allakum tuflihun ku yi hakuri ku jajirce lokacin da kuka haɗu da abokan adawa kuma ku yi murabada ku tsaya gaban abokan adawa ku jajirce wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku shi tsoron Allah ba kun samu rabo lokacin da kuka fita yakin nan gaban abokan adawa ku haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mun fadalar yin jihadi kuma jihadi sababi ne daga cikin sababba wanda suke kai mutun zuwa ga gidan aljanna me manzo Allah yake cewa ku sani lalle aljanna tana kalkashin inuwa ta kubban ku kenan duk wanda ya huta jihadi in dai ba da wata niyya ba ya huta ba jihadin nan ba da niyya dai ya huta yana mai neman yardar Allah da manzo yana mai neman yardar Allah yana mai neman shahada dan dauka kalmar la ilaha illallah to tabbas wannan mutumin yayi kasuwanci kasuwancin da babu irin shi dishi da ubangijin shi ubangiji me yake bayyana mana inna allaha ashtara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bay'akum alladhi bay'atum bih yake cewa lalle allah yayi sai da sayarwa dashi da mu'minai me ya sayar da sayarwar da aka yi wata kasuwa ce aka yi mai riba shi shine bi anna lahum janna إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. زامو بادا كنكتكم زامو بادا دوكيهم وبنجزي يبام إلى الجنة. مي زامي إذا مكبادا كنكتكم مي زامي إذا مكبادا دوكيهم ششين يقاتلون في سبيل الله. زاسو تبجن ياكي سياكي إذا أول كلمة لا إله إلا الله إما أكشي سكوكو مسكشي kicewa kuma wannan alƙawari ne wanda tantanda a cikin at-taura da injila haka yake alƙawari a cikin alqur'ani duk wanda ku yi cika alƙawarin da suka yi dashi da ubangiji yake cewa to kuma yi albishir akan kasuwar da suka yi dashi da ubangiji ba wata kasuwa mai riba wanda bawa za yi kamar kasuwar da zai hudda dukiyar shi ya bada dan Allah ya hudda gangan ya dauki gangan cikin shi ya bada fi sabilillahi haka zai samu gida aljanna kuma wannan alƙawari ne wanda ubangiji la yukhlifu Allahu al-miyad baya saba alƙawarin da aka yi kina wannan shine idan muka leka zan mu gani hadisin yana karantar da mu fadala ta jihadi dan dauka kalmar la ilaha illallah kuma yin jihadin nan sababi ne daga cikin sababan da suke kai bawa direct zuwa gidan aljanna ai mun sani su wanda suka mutu a gidan aljanna ko wanda suka mutu me aka musu alƙawari ubangiji yake bayyana mana lalle wa'annan suna cikin ransu a cikin gidan aljanna ayar da ubangiji yake bayyana mana wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahum Allahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun iki cewa da dai rana kada ka taba tunanin ko inda aka kashe su dan dawo kalmar la ilaha illallah sun muto sun tsaya a gaban adawa sun suto sun tsaya a gaban ka aure sun yake su an kashe su a wannan yakin kada ka taba tunanin mutattu suke yake cewa bal ahya kun inda rabbihim yurzaqun bare dai wa'annan mutanen suna nan rayuwa ne a gaban ubangijinsu yana arzuta su wannan shine alƙawarin da ubangiji yayi musu Allah ya datar da mu da mutuwar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya gurace mutuwar shahada ya roki Allah kashe shi Allah ya datar da shi da mutuwar shahada yake cewa so uku yake cewa ko bai yi mutuwar shahada ba ballaghahu Allahu manazilash shuhada Allah sai ya sadar da shi masarkiyya ta shahidai Allah ka datar da mu da mutuwar shahada Allah ka datar da mu da mutuwar shahada Allah ka datar da mu da mutuwar shahada ko mu yi mutuwar shahada ba Allah zai datar da mu da masarkiyya ta wanda suka yi mutuwar shahada haka idan muka leka hadisin zan mu gani ya karantar da mu wata addu'a ce ta azu a gani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma ake so ga duk wanda ya huta zai haɗe da abokin adawa yi kokari yayi wannan addu'a idan muka leka ta zan mu gani ta haɗu da tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ai da ma mun sani tawassuli ana yin shi ne ko da sunayen Allah tsarkakakku ko kuma da siffofin Allah wanda suke tsarkakakku ko kuma a yi shi da wani aiki na gari wanda ka san ka aiwatar ubangiji ya ba wanda ka san ka aiwatar ubangijin ka ya karbe shi ko kuma ya kasance tawassali ga wani bawa wanda yake bawa ne na gari bawan nan ya kasance mun san shi muna iya mai shaida mutum ne wanda yake na gari haka mutum ne wanda idan yayi addu'a ana kyautar zaton Allah zai amshi addu'ar shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawassul yake cewa Allahumma munzil alkitab, ya Ubangiji kai ne masabcin wannan alwannan alqur'ani, wa mashriyas sahab, kuma kai ne mai tayyar da dukkan wasu gizagizai. Su kuma gizagizai mun sani rayuwa ce a cikin shi, rayuwar mu alkhairi ne na duniyar mu da lahirar mu. Tilasta da shine za mu samu ruwa, da shine dabbobin mu za su ci, da shine abinda aka shibka tsirrai za su huto mu ci, dabbobi su ci, kulu warau an'amukum inna fi zalika laayatin liulin nuha, mu ci mu rayu ko mu sha. Yake cewa wa hazimal ahzab, kuma Ubangiji wanda ka baiwa ka fatattaki wannan tawaga ta kagure lokacin da muka huto, muka yi huto na huto tare da su lokacin yakin gazwati al-ahzab, gazwati khandaq. Yake cewa uhzuru, ya Ubangiji ka fatattake su, ka watsa su kamar yadda ka watsa su, ka fatattake su lokacin da aka huto yakin gazwati al-ahzab. Yake cewa insurna alaihi, kuma Ubangiji kamar yadda ka ba mu nasara a can, a yanzu ma Ubangiji ka ba mu nasara. Allahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba, hadisi na 398. Wale yake cewa an Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sawti ahadikum min al-janna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha wa ar-rawhatu يروحها العبد في سبيل الله او الخطوه خير من الدنيا وما فيها قال خيرين سيدي امكي وانا حديث امام البخاري يهوتر رشي اتي انغانتاتين لتاين شي cikin كتاب السير كتاب الجهاد والسير باب فضل رباط يوم في سبيل الله باب وني دا يكي كرنتار دمو تسيوا غبن كافري tsawon yini guda dan dawo kalmar la ilaha illallah. Yaya hukuncin sheke, wani lada mutun zai samu? Zamu karanta hadisin magami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi man na ta goma shi da Ubangiji zai yi wa wannan mutum, juz'i na 4 shahi na 35, hadisi mai lamba ta 2892. Haka shi ma Imam Muslim ya wutar shi a cikin kitabul imara, babu fadli al-qadwati والروحه في سبيل الله. باب wanda yake mana bayani akan wai wagari ko sammako ko mareta. Al-ghadawa shine sammako, jittihi mutun ya huto da jittihi dan dawo kalmar la ilaha illallah, ko kuma mutun ya mareta dan dawo kalmar la ilaha illallah. A kalmar larabci idan aka ce al-ghadawa, shi shine daga hutawar rana hazzawa lokacin yin zawalin rana, shine ake kira da al-ghadawa. Shine malam Bahaushe yake jijiji, mutun ya huto da safiya har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali. Idan aka ce kuma ar-rawha, lokacin da ta yi zawali hazzawa hadawarta, shine ake kira da ar-rawha, shine maraita. To mutun ya huto da safiya ko kuma da maraice dan dauka kalmar la ilaha illallah. Juz'i na 6 shahi na 36, hadisi mai lamba ta 1881. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Sahal bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Sa'laba bin Harisa bin Amru bin al-Khazraj al-Ansari as-Sa'idi, dan kabilar Banu Sa'idani, wanda su ne wanda aka tattaru bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-Rumhusu, idan ayi shawara wane ne ya cancanta ya kasance khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutumin garin Madina ne, dan kabila Khazraj, kuma yana da alkunya shine ake kira shi da Abu Abbas, Abu al-Abbas. An aihe shi shekara 5 kamun hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina manzo Allah ya shigo garin Madina, shi Sahal bin Sa'd al-Sa'idi yana dan shekara 5, kuma shine sahabi na ƙarshe wanda ya mutu a garin Madina. Ka gani ai can Abdullahi bin Abi Aufa mun yi bayani, shine na ƙarshe wanda ya mutu a garin Kufa. Anas bin Malik shine na ƙarshe wanda ya mutu a garin Basra. Shi kuma wannan Sahal bin Sa'd al-Sa'idi shine na ƙarshe wanda ya mutu a garin Madina, ya kirka da shekara 100. Kuma lokacin da aka yi shekara ta 10 da aka sabkar da wannan ayar ta li'ali, wasaya da take cikin suratul Nur, yake cewa allazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billah sa'd bin sa'd bin sa'idi yake cewa ina zamne ina dan shekara 15 aka saukar da wannan aya akai li ahli a gabana yake cewa na san wannan kaida na san wannan kissa ya mutu a shekara ta 88 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata hada ta malaman tarihi shekara ta 91 ga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina yake cewa qala fa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace ribatu yawmin fi sabilillah mutun ya tsaya a gu daya yana huskanta abukan adawa ya huto jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah ya kare al'umma ta musulmai yake cewa khairun min ad-dunya wa ma alayha shi yahi alkhairi na daga wannan duniyar da abin da yake cikin ta tsayawa gaban abokin adawa mukura shayi ba yayi sati ba ko yayi sati kwana 10 a wata uku yake cewa kai ka dauke shi ko wata ko shekara ba za a yi to shi yahi alkhairi da wannan duniyar da abin da yake cikin ta sabida ai shi na'ilun ma nala min ajrin aw ganimatin in ma ya kasance mutun ya samu lada da ganima ko kuma ya kasance mutun ya samu ladan shahada hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn shin idan muka huto yaki me kuke mana kirda mu ba wani abin da muke kirda da wa kawunan mu illa dayan biyu dukkan su masu kyau ne a gare mu ko mu mutu mu mutu wa shahada ko kuma mu dawo gida mu samu nasara akan ku mu ci ganima kuma ga lada wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw bi'aydina mu kuma abinda muke kirda dan muku shi shine Allah ya samu muku wata azaba a hannayen mu ko kuma a wurin shi ko kuma daga gun shi ko kuma daga hannayen mu fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ku kirda da mu muna nan muna kirda da yake cewa khairun min ad-dunya wa ma 'alayha shi alkhairi da duniyar nan da abin da yake cikin ta yake shi gaba da ce mana wa mawdi'u sawdi ahadikum min al-janna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha gunda zan ajje ɗan bulalata tsinge na a cikin gidan aljanna shi yahi alkhairi da wannan duniyar da abin da yake cikin ta wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya mana compare wancan aljanna ita ce mafi alkhairi wal akhiratu khairun laka min wal akhiratu khairun ma abqa a alahiraka abin da yake gun ubangijinka wanda zaka samu shine mafi alkhairi a gunka kuma shine wanda yake wanzazzi duniyar nan ba wani abu wanda yake wanjeje a cikin ta duk abin da yake cikin ta shirme ne duk abin da kai barin shi zakai aikin ka kadai zaka ta yi da shi shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana compare abin da yake gun Allah ne daga aljanna da abin da yake gun daga abin da abin da yake wannan duniyar da abin da yake cikin ta shine yake cewa gun da mutum zai aje dan tsumike shi a cikin ga cikin gidan aljanna yayi alkhairi da duniyar nan daga duniyar nan da abin da yake cikin ta yake cewa war rauhatu yaruhuha al'abdu fi sabilillah aw al-ghadwa yake cewa mareti da mutun da zai dan dawo kalmar la ilaha illallah yake cewa ko kuma sammako da mutun da zai dan dawo kalmar la ilaha illallah khairun min ad-dunya wa ma fiha shi yi alkhairi na daga duniyar nan da abin da yake cikin ta kin wannan idan muka leka zan mu gani yana nima hadisin yana karantar da mu tozarci na daga wannan duniya kuma yana da kyau mu tsantsane ta mu guje ta duddan mu tsaya mu abinda yake gum abinda yake mai alkhairi ne abinda zai gadar mana da alkhairi duniyar mu da lahirar mu duniyar mu ya daukaka musulunci da musulmai lahirar mu kuma mu samu gidan aljanna kuma idan ka leka zaka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani shi yahi alkhairi daga duniya da abin da yake cikin ta, sani da abin da zaka samu a can. Ai abin da zaka samu duk wanda ya tsaya ga wani abokin adawa fi sabilillahi, ai tabbas mutumin nan ya huto yayin kasuwanci ne da shi da Ubangiji. Mun karanta ayar da take mana bayani wanda kai hutu kasuwanci, to wa ya kasance wa kurum alƙawarin da aka yi bai tabbas yana nan za ya same shi. Kina idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu fadalar arribat, tsayuwa, jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah, tsayuwa gaban abukan adawa dan kiyaye wannan addinin da musulmai yake cewa ga sakamakon shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Koda ya kasance tsawon yini ne guda, to yayi alkhairi da wannan duniyar da abin da yake cikin ta. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu tuzarci da rashin wani abin a zo a gani na daga wannan duniyar gaban abin da yake zan mu samu a gobe kiyama. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kai hatta da tsimigiya da mutum da zai ba wai takobi ba, ba mashi ba, tsimigiya da mutum da zai ajiye a cikin gidan aljanna yake cewa gurbinta ya yi alkhairi da duniyar nan da abin da yake cikinta. Saboda ita abu ne wanda yake rushewa, abu ne wanda yake kararre, shi kuma abin da yake hukun Ubangiji abu ne wanda yake tabbatacce. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lalle jihadi yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke da manyan muhimmanci. Saboda kalkashin jihadi ne za a san wannan addinin, za a nashara ilimi na wannan addinin, za a rashin nashara wannan shari'a ta musulunci. Ci sanya a wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa Mu'adh, yake cewa wazirwati sinanihi aljihad, kololuwar tuzon wannan musulunci shi shine jihadi. Allah da tarda. Sai hadisi na gaba malai yake cewa hadisi a lokaci za mu tsaya a nan. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana. Allah ƙara ruha mana asiri, ya ƙara taimakonmu, ya ƙara jaddada imani a cikin zukatanmu, ya mana albarka, ya wa zuri'anmu albarka, ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya da ilimi albarka. Allah ya datar da mu, ya sanya ya tseratar da mu da dukkan fitintunu na duniya da lahira. ‘Yan uwa da amana arziki da suke mara addu’a, muna fatan Allah ya taimaki kowa, ya biya mai bukatun shi, sanya albarka a cikin abin da ya bi ya bashi na daga tambayar shi. Wanda ku suke can ‘yan uwa da suke Falastine suke yaƙi, muna fatan Allah ya tabbatar da su, ya ba su nasara akan abokan adawa, ya sanya ƙarshen Yahudawa a saman doron ƙasar nan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته. اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ردا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا ارحم الراحمين. اللهم ولا مريدا منا او غيرنا الا شفيته وعافيته, فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.